Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar Murya Arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abubakar ya kadaita zargin da aka yi masa na cewa ya karkatar da akalar kudin dauki da gwamnatin tarayya ta bayar don biyan albashi. Ita kuma gwamnatin jihar Borno cewa ta gano wasu rarar kudi da yawan su ya wuce naira biliyan 2. Da kan yi batun dabo lokacin biyan albashi, sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗi jiya Laraba cewa gwamnatinsa babu yadda za a yi wanda ya shigo Amurka a sace ya zama ɗan ƙasa. Ya yi bayani sosai game da manufofinsa kan shigowar baƙi ga wani taron magoya bayansa a jihar Arizona ta kudu maso yammacin Amurka bayan ganawarsa da shugaban Mexico Enrique Pena Nieto. Da farko ya jaddada aniyarsa ta gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, ya ce kuma wai ƙasar ta Mexico ce za ta biya kuɗin ginin. Duk wada nanatawar da shugaba Pena Nieto ta yi cewa gwamnatinsa ba fa za ta biya ba, yanzu ba za su sani ba tukun, amma lalle za su biya kuɗin gina katangar, inji Trump. Trump ya ce Amurka na da damar zakulo baƙi waɗanda ga dukkan alamu za su iya yin fice su shahara su kuma ƙaunaci Amurka. Kuma dole mu fuskanci gaskiya kan abin da yake tabbas cewa ba kowane mai son shiga ƙasarmu ne zai iya sajewa da mu ba. Trump ya bayyana manufofinsa game da ƙaurar baƙin da cewa sun fi raja'a ne kan buƙatar inganta tsaro da kuma tattalin arzikin Amurkawa. Ya kuma ce shirin zai rage yawan aikata manyan laifuka da ƙungiyoyin miyagu da kwararowar baƙin haure da kuma dogaro ga tallafin gwamnati.
Fada ya barke a Libreville, babban birnin Gabon, inda shugaba Ali Bongo ya sake cin zaɓe ranar Laraba, zaɓen da aka ce na cike da magudi. Rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun banka wa maginin majalisar tarayya wuta, suna cewa dole Ali ya tafi, dole Ali ya tafi. Jaridar The Guardian ta ce da alama jami'an tsaron sun bindige wasu mutane uku har lahira. Gwamnati dai ba ta tabbatar da wata mutuwa ba. An dai girke 'yan sanda a shataletalin da ke faɗin birnin. Wakilin Murya Amurka Idrissa Paul, wanda ya ji hirkwatar hukumar zaben, ya ba da rahoton cewa wasu jami'an hukumar zaben sun yi murabus a jiya Laraba. Wanda ya ja da bango ɗin, Jim Ping, ya ce kwamitin yaƙin neman zabensa na da hujjojin da ke tabbatar da cewa an yi maguɗi a zaben, kuma yana shirin gabatar da su ga kotun kundin tsarin mulki. Sakamakon zaben wanda ake gab da sanar da shi a hukumanci na nuna cewa Bongo ya ci da kashi 49.8 cikin 100 na ƙuri'un, shi kuma Ping ya samu kashi 48.2 na cikin 100.
To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sabon shugaban ƙasar Brazil Michel Temer ya yi alƙawarin kafa sabuwar gwamnati a wannan ƙasa da rikici a daba jiya Laraba, jim kaɗan da rantsar da shi bayan tsige shugabar da ya gada Dilma Rousseff. Tun da farko, Majalisar Dattawan Brazil ta kaɗa ƙuri'ar tsige Rousseff da 61 akasin 20 saboda saɓama dokar kasafin kuɗin gwamnatin tarayyar ƙasar. Wannan sakamakon ya zo ne bayan da Rousseff, wadda ita ce mace ta farko da ta shugabanci ƙasar, ta fuskanci tambayoyi na tsawon sama da sa'o'i 14 ranar Litini. An yi muhawarar ƙarshe ta tsige ta ne ranar Talata. Kafin tsigewar ta yi tasiri, sai aƙalla 54 daga cikin sanatoci 81 sun kaɗa ƙuri'ar tsigewar. da yake jawabi a wani taron jami'an gwamnatinsa da aka yada ta gidan talabijin. Tema ya ce batun farfado da tattalin arzikin Brazil da janyo masu saka jari daga kasashen waje da rage rashin ayyukan yi da gyara fannin fensho shine zai mai da hankali a kai. An zargi Recep da amfani da kudaden da ke bankunan gwamnati wajen boye gibin da aka samu a kasafin kudi dan ta yi farin jini yayin da ake dosar zaben shugaban kasa na shekara ta 2014 zargin da ta karyata.
Ikirarin Rasha cewa ita ta kai harin jirgin sama a Siriya wanda ya sanadin mutuwar kakakin kungiyar ISIS kuma bai koyar da dabarun yaki soki burutsu ne kawai a cewar wani jami'in gwamnatin Amurka wanda ya magana da muryar Amurka. A wata takardar bayani, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen yakin Rasha sun halaka mayakan ISIS wajen 40 ciki har da Abu Muhammad Adnani a wani hari na ruwan bamabmai daura da lardin Aleppo ranar Talata. Wani babban jami'in tsaro ya gaya ma muryar Amurka cewa wannan ikirari na Rasha wani sabon yunkuri ne na sake yada bayanan ƙarya. Jami'in ya ce an yi ta sa ido akan Al-Adnani na wani tsawon lokaci kuma an kashe shi ne a wani harin jirgin sama da aka kai kan wata mota daura da Washiya wani ƙauye da ke arewa da birnin Aleppo. Da kanta kungiyar ISIS ta ba da sanarwar mutuwar Abu Muhammad Al-Adnani ranar Talata da cewa an halaka shi ne yayin da yake duba shirye-shiryen kai farmakin kawo ƙarshen matakin soja da aka ɗauka wa kan birnin Aleppo. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abubakar ya karyata zargin da aka yi masa na cewa ya karkatar da akalar kudin dauki da gwamnatin tarayya ta bayar don biyan albashi, inda ya garzaya fadar shugaban kasa don bayyana masa yadda ya yi da kudin. Ga Nasir Adamu Alaikaya da karin bayani.
Rikicin jam'iyyar APC a arewa maso gabas wanda ba mamaki ya samu asali tun lokacin zaben fidda gwani ya sanya gwamnan Bauchi Muhammad Abubakar ya garzayo Abuja inda ya gana da shugaba Buhari. Dama tun farko wasu masu ruwa da tsakiya siyasar Baucin sun kawo korafin cewa gwamnan ya karkatar da akalar kudin dauki wato bailout da gwamnatin tarayya ta bayar don biyan albashi. Bayan ganawar asiri da shugaban, gwamna Abubakar ya ce zargin da aka yi masa ba gaskiya ba ne.
Saboda kwana-kwanan nan muka hau gadan bayan wannan jam'iyya din muka ci zaɓe, bai kamata a ce yanzu mun bijire mata ba. Biliyan 8 ne da miliyan 600. Kaga mutumin da aka ce ya kashe banda miliyan 165 ko ko miliyan 88 ai ba gagarumar abin nan rawaya taka ba. Kuma account na bude na musamman a Zenith Bank na wannan bailout funds din. Har yau din nan na kawo shi ma shugaban kasa statement na account da nasa banki ta bani daga lokacin da aka karbi bailout fund zuwa lokacin da muke yanzu, wanda a halin yanzu saura miliyan 18 ne kacal a cikin wannan account din. Saboda kafin ya tafiya, shugaban jami'ar jihar Bauchi dake ga dau yazo ya koka min cewa ana binsa bashi albashi na wata biyu, na bada damar a biya shi miliyan 70 cikin wannan miliyan 88 din da ya rage. Jami'ar jihar Bauchi, mun rantsuwa zamu musu aiki in muka ci gaba da fada da junan mu, ba za mu samu damar da zamu yi wannan aiki. Bana biyu, jam'iyyar APC nan ba karamin kokari waɗanda suka haɗu suka hada ta suka yi ba har aka cimma nasarar da aka ci. Idan mun ci gaba da ire-iren waɗannan za mu yi wa jam'iyyar APC zagon ƙasa.
Cikin matakai da suka biyo bayan zaben fidda gwanin da zaben 2015 ya sanya headquarter APC kwaɓe shugaban jam'iyyar na makwabciyar Baucin wato jihar Gombe Barista Muhammad Magaji Doho da na talawan Shetima a matsayin shugaban kwamitin riko. Sakataren jam'iyyar na ƙasa mai Malabu ne shi ya sanya hannu kan takardar ɗaukar wannan matakin. APC mai mulki na fama da rikicin da wanda ya samu da wanda bai samu ba. Ita ko PDP na neman waye gwani tsakanin Sanata Ali Sharif da Sanata Ahmed Makarfi. Nasiru Adamu Alaikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ban saka wada da dangi ba, ballan ta ma shiga gaba.
A gai da Nasiru, kafin mu je ga rahoton mu na gaba sai a shakata da wannan wakar.
Ne ma towaka da gwamnati dai mata waka kai abun mata da koma
a gayi da dan Indo. Yanzu kuma lokaci ne da zamu leka jihar Borno inda gwamnatin jihar ta bankado wasu kudade masu yawan gaske dake bin ruwa a lokacin biyan albashi. Haruna Dauda, gare ka.
Gwamnatin jihar Borno zai ta gano wasu ruwan kudi na naira biliyan 2 da miliyan 258 da naira 841 da suka yi batun dabo cikin kudaden da aka biya albashi bayan dakatar da biyan albashin na watanni 2 da gwamnatin jihar ta yi na cigaba da tantance ma'aikatan kware da kuma na bogi. Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Jima ne da ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya kira wajja dan shedawa duniya irin halin da ake ciki a jihar musamman ma yadda waɗannan kudade suke bacewa cikin albashi. Yace ana da kiyasin ma'aikata 25,000 ne a wannan jiha kuma yanzu hakan an tantance mutum 11,397 ne wanda ba su da wani matsala. Sai dai yace mutane 19,763 ne suka zo wajen wannan tantancewa cikin mutane 25,000 da ake cewa ana da su a wannan jiha, amma sauran ba samu an gama tantance su ba sakamakon wasu matsaloli da suke fuskanta. Yace adadin waɗannan mutane 11,397 ɗin da aka tabbatar cewa ma'aikata ne na ƙwarai. Kuɗaɗensu na watanni biyu ya kama naira biliyan 1 da miliyan 129 da 320 ne kacal, yayin da aka samu raran wasu kuɗaɗen kamar haka:
2,258,641,912 naira for 2 months as directed the Ministry of Finance, Budget and Planning.
Yace an samu raran naira biliyan 2 da miliyan 258 da naira 841 cikin gutanni biyu da ake gudanar da wannan tantancewa, duk da cewa ba a kammala wannan tantancewa ba, amma gwamnan ya umarci ma'aikatar kudi da tsare-tsare da su biya albashin waɗannan mutane da aka riga aka tantance su na watanni biyu da kuma ci gaba da biyan waɗanda an tabbatar cewa an tantance su ma'aikata ne na ƙwarai. Yace yanzu hakan ana da mutane 7,392 da ba a riga da an tantance su ba sakamakon wasu matsaloli da suke fuskanta. Wasu na fuskanta matsaloli ne da bankunan su, wasu kuma doke su aiki ne ba bisa doka ba, wasu kuma na da takardun boge ne. Da haka sai an gama tantance irin waɗannan mutane kafin a biya su albashin su. Yace a shirye nake in tare duk wani abin da ka iya faruwa a matsayina na shugaba. Ina da labarin cewa wasu na shirin gudanar da zanga-zanga saboda irin wannan mataki da muka doka.
Some are planning to burn down the secretariat. Some are trying to storm the venue while the biometric capturing exercise is being carried out.
Yace wasu ma mun ji labarin suna shirin kona sakatariya, wasu kuma suna shirin afka inda ake gudanar da wannan tantancewa.
Believe me, gentlemen, I know the consequences of unveiling a masquerade.
Yace ina tabbatar muku cewa ni ba sakare ba ne, kuma na san irin abubuwan da ka iya biyo baya sakamakon irin wannan mataki da na ɗauka. Don mun gano cewa ko wasu da suke so irin wannan matsala ci gaba saboda son kai da suke da shi, mu dai za mu yi abin da ya dace ko ma menene zai faru. Sai dai mun riga da mun sanarwa hukumomin tsaro su ɗauki duk matakan da ya dace na tabbatar da cewa ba a samu wani matsala ba a wannan yanayi da muke ciki, amma ni a shirye nake da ko menene ma zai faru. Gwamnan ya kuma jawo hankulan bankunan da ke cikin jihar Borno da su guji haɗin baki da irin waɗannan mutane. Yace a cikin kwanaki 3-4 sun gano cewa wasu sukan je banki su bude account da sunan albashi, inda albashi zai dinga shiga, kuma haɗin baki ne aka yi da wasu shugabanni. Yace yanzu hakan sun bude account fiye da 40 a wannan jihar cikin kwanaki 3-4. Gwamnan ya kuma yaba wa kungiyar kwadagon jihar game da haɗin kai da suka ba su wajen gudanar da wannan aiki. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka
daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe 3:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon mun samu wani mutum da ake kira Alhaji Aminu Tudun Wada. Ya faɗa mana cewa bai yi karatun boko ba ko da primary kuwa, saboda ya rasa keken da zai hau ya tafi. Wannan tasa yace ba zai bar wasu a rayuwa su kuma su kasa zuwa makaranta saboda rashin keke ba. Saboda haka sai ya biyo mu. Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Da wa muke magana da farko?
Kuna magana da Aminu Ahmed Tudun Wada, wato wani gurgu wanda aka haifa a jihar Kano. Tudun Wada, wato Tudun Wada nan Nasarawa local government ta jihar Kano. Gurgu ne ni nake tafiya hakan nan a Tsugune.
Yawa ka ce gurgu, amma sai in kira ka ni mai bukata ta musamman.
Yawa, wato mai bukata ta musamman.
Yawa, dan ina ta faɗa da jama'an masu cewa guragu na kasassu. Mun dai sa shirin suna ne saboda ka san me muke magana akai.
Eh, gaskiya kam.
Yawa, da farko ya akai ka sami bukata ta musamman ta rasa kafa da sauransu.
Na samu wannan larura ne a lokacin a 1960, wato 1960 aka haife ni, amma 1962 zuwa da 3 na kuma sai na samu wannan matsala, wato kaman polio ya zama na a fata aiki sai dai na yana. Daga nan kuma shi ne tare da abokaina aka samu a makaranta, sai ta kasance kuma garshin wanda zai kai ni kuma da rashin keke, to sai ya sa ni ban yi primary ba.
Kati da ka taso ya akai to kai karatun zamanin daga baya koko baka sami ba?
A ba sami ba daga baya ma, amma abin da ya hana ni keke fara ganin ce to ko take ne ya hana ni zuwa, to ni kuma da na girma sai na shiga kawai na kamfan walda inda zan iya hada keken gurogu, har in hada babur na gurogu, har in hada musu mota sai tafiya akai, saboda keke ne ya hana ni yin karatu. Ni kuma ba zan bari nan gaba keke ya hana wani zuwa makaranta ba.
Ita kake ha yanzu?
Yawa, dole sai ta zama min sana'a. Yanzu hakan nan da ita nake. Da duk wanda ya biyo ka tana rob ba kiran about na airport zai ga inda ake sai da ke kunan gurugu. To ina nan gurin.
To, ai na ma san inda kake fangana din kenan.
Yawa, to a nan gurin nake.
Eh, kace in nazo Kano, in nazo Kano kenan kace in ka ziyara in yi hira da kai kila har mu dauka a bidiyo.
Wallahi komai kake so dan ma'aikatan ku na radio America, Jamus, France, wane ne? Duk inda su CNN, duk inda su zaune gun suke zuwa su dauka. Nake horar da sauran masu bukata ta musamman gurugu ɗan uwana. Na kafa su kashi uku. Nake kashi ɗaya daga wanda yake da shekara 7 ko 8. To duk inda za a yi tafi primary, ko sai ya tafi primary. Wanda kuma ya wuce shekara 20, to ya zo mu koya masa sana'a a nan inda nake. Da kuma muka ga yana da ilimin boko, yana da takardar makaranta, za mu koma mu je mu kokari gwamnatin jiha ta dauke su aiki kamar yadda ake daukan kowa a aiki.
To ana muku hakan, kuna samun biyan bukata?
Eh, haka muna samu, dan tun daga kan lokacin Idris Garba, lokacin da Babangida ya mulki a Najeriya, to ya muka fara samun damar a fara daukar masu bukata ta musamman daukar aiki a Najeriya. Dan a lokacin nan Babangida ne ba yake, to yana da bukatar kowace ministry a ba mu percentage guda 5 na gurgu, makaho, kurma har da kuturu a dauke su aiki. Saboda haka har ma ake ce mana wai to me kuturu zai baka ce ban ruwan fulawa,
an fi san a gaira bara tun da an ce kuturu.
Saboda a kire dai a ce an daina ganin mu muna bara a bakin titi. To abinda muke ta yi kenan, dabara da muke ta yi kenan.
Abinda nake son tambaye ka shi ne, wannan zamani na siyasa, gashi ka faɗa lokacin Babangida ga yadda aka yi da ku na maganan cewa a ba ku ɗan wani kaso a wurin ayyuka, a siyasa kuma ya abin yake tafiya a yadda kake kallo?
A harkar siyasa nan ba sai mana dalilai a nan mutum ɗaya ne ya dage mana a siyasa a Najeriya, shi ne Sulan Lamido. Sai ya ɗauki gurgunmu guda ɗaya a jiga fashi mazaɓa guda biyu ya fito ɗan majalisar jiha. Ina jin kwanakin ba ma na ji kun yi hira da kai da shi.
Saboda haka
Adamu abin nan. Yawa, saboda haka a nan ne aka ba shi. Amma siyasa, duk yadda za mu shiga siyasa a Najeriya, ba su da lissafin cewa wai me bukata ta musamman kamar gurgu ko makaho ko kurma, yana da wata basira a kan shi wacce zai iya bawa mutane gudunmawar da za su kare da shi kamar yadda ake yi a kasashen waje. To mu har yanzu nan Afirka ba su waye da wannan ba, sai su ga mutum yana tunanin ya za a yi jefa wa mai bukata ta musamman ƙuri'a ta, waɗanda ba su da bukata ta musamman an jefa musu ƙuri'ar ba su yi mana komai ba, bari su
sun manta zuciya
ce sun saba ganin mu akan titi ne gurin bara. Duk yanda muka je gurin ɗan siyasa muna wani abu, sai ka ga suna mamakin waya ake ma magana ta baki ma da muke yi har suke iya magana kirki. Amma an zo wajen zaɓe ba sa iya zaɓen mu.
Zamanin soja Babangida ya ba da dama ta yanda za ku samu ƴanci da wasu ƴan abubuwa haka na dama a rayuwa. A siyasance kuma ka nuna mana kai ma wannan dama ba ta samu yanda kuke son ta ba. Kuna nufin ku ce a mulkin soja an fi kula ma da ku ne a lokacin fiye da ma da siyasar da ake ta cewa ita ce mai ƴancin kowa za ba shi waye waye.
To wallahi a lokacin soja dai kaga mun fi samu. Amma yanzu don a lokacin Babangida a nan jihar Kano masu bukata ta musamman mun zuwa goma ta sai da aka ɗauki mutum 150 aiki ban makafi ban da kurame. To Malam Ibrahim shekarau ma da ya zo sai da ɗauki sama da mutum 300 a siyasarsa. Inda shi zuwa ma muka ce masa don Allah ka ba mu mai shawara mai ba da shawara ta masu bukata ta musamman a jihar Kano. Da ya fara yi sai da jiha 17 a Najeriya kudu da arewa sai da suka
yi. Sun kwaikwaya.
Suka ba mu SASA.
To an dai samu kenan wasu tsiraru a cikin 'yan siyasar da suka tabuka kenan.
Yawa a cikin 'yan siyasar da suka tabuka.
To amma bari in koma.
Kuma da ya zo muka yi ya zama Malam Ganduje da ya zo ya sake yi. Karar Kaduna na da SN. Katsina na da ita. Yuli na da ita.
Shugaba Haruma na da nashi.
Yawa duk. Kowace jiha suna yin nasu.
Gwamnatin tarayya ma ta yi nata ɗaya.
Gwamnatin tarayya yanzu ka ga an ɗauki Dr. Hankali daga Benue State an bayar.
Haka.
To mu da aiko da mu kokarin da muke yi yanda aka yi Women Affairs. Ya kamata a yi ma'aikatar masu bukata ta musamman. Ita ce za mu karanta kanmu a local government, a state, a jihar tarayya. Da sauransu kaga a nan ne mai bukata ta musamman idan ya taso mun san samun kokarin mu tura shi makaranta wani ban kasa mai bukata ta musamman a makaranta kafin ya gama primary ya fara jin kunya bara da ya shiga secondary digital wanda kaga ya dauko daidai da kowa.
Wato kana nufin kenan kamar rashin ilimi yana sa mutum sai ya zuciyar ta tafi gaba ɗaya sai ya ji barar ce kawai mafita?
Wallahi ita ce kawai ba wacce ta wuce wannan dan yanzu a Kano idan ka zo mun yi kokari duk primary school din da zaka zo ka gani a Kano yanzu aka zama da ake ba za ka rasa mai bukata ta musamman gurgu a primary ko a secondary ko a jami'a ma ba. Yanzu yau wani bacin rai da muke da shi a cikin satin nan gurgu wacce ta je take karatu a gurgu yake karatu a health technology sai da ya zo yana yi wai aka aiko supervisors daga Abuja suka zo da wannan gurgun ba zai yi ba. Yau muna da gurgu
wai su ce ba zai yi ba?
Yana da kisan guda 136 zai kanta medicine and soldiering. Wallahi tallahi aka hana yaran nan aka mai da shi computer. To kaga ai
wai ana ga kaman ba zai iya ba.
Da mutane kuma su gwamnati suna dakushe mu.
Su ana ga ba zai iya ba.
Ta mana rai kenan. Ko ba gaskiya ba? To shi yasa kuma mun ga ilimi yanzu shine ka ga mun dai ban yi primary ba ban secondary ba amma American nan ta ku wallahi shiga ta biyu a America
ka gani kwarai
na shiga America 2006 na shiga America 2009
kuma ka ga sanadin kina sana'ar
kuma na zo na ga yanda ka tsaso suke a America ake ce maka musu amma a nan gida kai da ka ce maka kai ake kyara. Ko kin muka yi ministry suna daukan ma'aikata aiki amma wallahi sai mutura sai ga an dauka kulli sai dai gwamnati kuma abin da yake da ba mu haushi a ciki ya kuma tin yana aiki amma ma'aikatan mutum idan na kasa ta sami shi ki da fara kora ko a yanke maka hannu ko kafa ko wani abu ya faka maka sai ga an cire mutum daga aiki
maimakon a tirere
shi sabanin nan turai an zo daukar aiki mai bukata ta musamman ake fara dauka dan a kare mutuncinsa a kare addinin shi a kare community.
Gashi ana ce ma Alhaji Aminu shin irin su aikin haji irin zan zaka ji ana ce ai masu nakasa din nan kamar misali kamar kai da kake da cewa baka da kafa misali za a ce har ka je aikin makka kai waye yaya rayuwa kalubale ce yaya kake tafiya da ita
a aikin makka na je aikin makka tun 1986 da 84 ma na fara zuwa Saudi Arabia hadda 88 na zuwa. Amma idan na je can, idan na ga yanda ake kyautatawa mutanen kasan nan, zan iya hawa wulciya, zan iya marwa akan wulciya, zan iya komai da ake zuwa, jifa ne kawai ke gagarata saboda cinkoso a gurin.
To Alhaji Aminu, da haka za mu tsaya sai wani makon in Allah mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti, Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
To madalla a gaida na Kabara, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuke ajiye mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Yan Najeriya alhamdulillah, musamman na arewacin Najeriya, a hankali harkar tsaro ya inganta. Allah shi kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali, amin. Manyan arewa, sarakuna da malamai, don Allah ayi a hankali, a ba shugaban kasa shawarwari masu kyau.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To zan yi amfani da wannan dama in yabawa hanshakin mai kudin nan, wato Aliko Dangote, game da gidauniyar da ya kafa domin samun kudin da za a tallafa wa ƴan gudun hijira waɗanda yunwa take kashe su a wannan kasarewacin ƙasa ta Najeriya. Hakika wannan yunkuri na Dangote abu ne mai kyau. Muna fatan masu kudin mu su ma za su fito su tallafa wa waɗannan ƴan gudun hijira wanda yunwa take kashe su, su ma su tallafa da abin da Allah ya hore musu. Ba sunan muna da masu kudi a Najeriya ba, ga ƴan gudun hijira yunwa tana kashe su a Najeriya ana gani ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Voice of America, mai magana Habibu Adamu Arwungu. Biyo yana son ku bani dama domin in kira ga gwamnatin jihar Kebbi. Gwamnatin jihar Kebbi ki suna fa ki sani, zaben da an kai miki zabe ne na talakawa, kuma jam'iyyar APC kowa ya santa da cewa tana ikirari da cewa za ta tallafa ma talakawa kuma za ta tallafa ma matasa. To ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi wannan.
To madalla, wannan kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗi jiya Laraba cewa a gwamnatinsa babu yadda za a yi waɗanda suka shigo Amurka a sace su zama 'yan ƙasa. Ya yi bayani sosai game da manufofinsa kan shigowar baƙi ga wani taron magoya bayansa a jihar Arizona ta kudu maso yammacin Amurkar, bayan ganawarsa da shugaban Mexico Enrique Pena Nieto. Fada ya barke a Libreville, babban kasar Gabon, inda shugaba Ali Bongo ya sake cin zaɓe ranar Laraba, zaben da aka ce ciki yake da magudi. Rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun banka ma ginin majalisar tarayya wuta, suna ta cewa dole Ali ya tafi, dole Ali ya tafi. Sabon shugaban ƙasar Brazil Michel Temer ya yi wato alƙawarin kafa sabuwar gwamnati wadda ta fita da muhimmanci koko taimaka ma 'yan ƙasar. Ikirarin Rasha cewa ita ta kai hari na jirgin sama a Siriya wanda ya yi sanadin mutuwar kakakin ƙungiyar ISIS kuma mai koyar da dabarun yaƙi, soki burutsu ne kawai, a cewar wani jami'in gwamnatin Amurka wanda ya magana da muryar Amurka. A wata takardar bayani, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen yaƙin Rasha sun halaka wato mayakan ISIS wajen 40, ciki har da Abu Muhammad Al-Adani, a wani hari na ruwan bamabamai da aka kai a lardin Aleppo ranar Talata.
To a gaishe ka. Masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi wanda ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu, ni Sarfil Hashin Gumin nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.